بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يو إشرين دا أكو قوة جماد الأولى هجر المنزان الله صلى الله عليه وسلم دموتايا دا تريه إدا إشرين دا مقود وان دا شيئ إيدي دا شا ترى قوة شدة ميلادية دبو بيدة شدة رانا تلي تنم درس نشا تفس أولا للتابناء العبودية نشيخ الإسلام أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله أتكن قوكر شنكرة تندهي قباتا ابن تيمية يا أنبتو من حديث عبد الله أم مسعود رضي الله عنه واندا صحبان النبي صلى الله عليه وسلم suka zo gare shi lokacin da fadar Allah ya sauka allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun suka zo suka ce da shi ayyuna lam yalbis imanuhu bi zulm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma huwa ash-shirku alam tasma'u ila qawli al-'abd as-salih inna ash-shirka la zulmun 'azim akan wannan batu ne ابن تيمية يتكب هذا قال بياني شركة ذالنشي نيكم ببا يتي وإبراهيم الخليل النبي إبراهيم بناتين أبنجدي إمام الحنفاء لإمام ودن سكا كركة والدين برنا سكا بنغس كيا المخلصين هو المخلصين waɗanda suka tantance bauta ga Allah ko waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya sanya ikhlasi a zuciyarsu haisu bu'isa yayin da aka aiko shi wa qad tabaqa al-ardu dinu mushrikina a lokacin da aka aiko shi addinin mushrikai arna shine ya game duniya gaba daya Allah ya ce wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ka tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi fa atammahunna ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah yace zan sanya ka shugaba jagora ko abun koyi a cikin mutane qala annabi Ibrahim yace wa min zurriyati haka nan ma daga cikin zurriyata daga cikin ƴaƴana da jikokina qala la yanalu ahdi adh-dhalimin Allah yace ai alkawarina ba zai shafi azzalimai ba ba zai kai ga azzalimai ba anan azzalimai sune almushrikina fa bayyana Allah yayi bayani anna ahdahu bil imamati wato alkawarinsa na sanya annabi Ibrahim da zurriyarsa ko waɗanda suka zo cikin zurriyarsa limamai la ya tanawalu zalimu ba zai shafi azzalimi ba falam ya'murillahu subhanahu wa ta'ala an yakuna zalimu imaman wa a'zabu adh-dhulmi shirku saboda haka Allah bai umarni azzalimi ya zama abun koyi ba ya zama jagora mafi girman zalunci kuma ita ce shirka haka nan Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min al-mushrikin lalle annabi ibrahim ya kasance jagora ne ummatan jagora ne ko kuma ummatan abun koyi ne ko kuma al'umma ne qanitan lillahi me yi wa Allah da'a hanifan mai karkacewa barna, walam yaku minal mushrikina, bai zama daga cikin masu shirka ba. Ibn Taymiyya yace wal ummatu, abinda ake nufi da al'umma, kalmar al'umma, huwa muallimul khairi alladhi yu'tamu bihi, shine wanda yake karantar da alkhairi ana koyi da shi. Kama anna alqudwata alladhi, ina tsammanin kama annahu alqudwatu alladhi yuqtada bihi, kamar yanda kalmar al'umma takan dauki ma'anar alqudwa, abun koyi wanda mutane suke koyi da shi. Daga kalmar al'umma takan zo da wannan ma'ana, wanda duk ake koyi da shi, wanda duk yake kan gaskiya, yake nuna wa mutane alkhairi, to wannan al'umma ne shi kadai. Saboda haka wanda duk yake rike da gaskiya, to shi ne jama'a, shi ne al'umma, da ake cewa ahlus sunnati wal jama'a, ko shi kadai ne a garinsu, a ƙauyensu yake rike da tafarki na magabata na ƙwarai, to shi kadai din nan ahlus sunnati wal jama'a ne, shi kadai din nan wal jama'a ne. Domin ita gaskiya wanda ya rike ta shi ne kowa a gurin Allah, shi ne komai a gurin Allah. Shi yasa a salaf suke sifanta da Abu Hamzat al-Askari Sukkari, ɗaya daga cikin magabata wanda ya shahara da riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da aiki da ita, da kiran mutane zuwa gare ta, da rashin tsoro akan haka, suke cewa huwa wahdahu umma, shi kadai ma al'umma ne. Saboda haka in ka kasance tare da gaskiya, to kai ne al'umma, ko da kuwa kai kadai ne. Fa anta al'umma walau kunta wahdaka, ko kai kadai ne to kai ne al'umma, kuma Allah madaukakin sarki yana tare da kai, da taimakonsa, da nasararsa, da agajinsa. Shi yasa Fudayl ibn Iyad yake cewa ka bi hanyar gaskiya, wala tastawhish bi qillati salikin, wala taktarra bi kathrati alhalikin, ka rike gaskiya, ka bi wannan hanyar, kada karancin masu bin wannan hanyar ya sa ka ji tsoro, ka ce ai su kaɗan ne. Wa qalilun min ibadiyash shakur, wala tajidu aktharahum shakirin, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Don haka yawa ba shi ne mizani ba, mizani shi ne dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, dacewa da Alkur'ani, da kuma dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan shi ne mizani. Amma a ce maka ai ka bar tafarkin da kowa da kowa yake bi, a ce yanzu kowa da kowa tun tasowan duk wanda ya zo garin nan ya san ana wazifa, duk wanda ya zo garin nan ko aka haife shi ya tashi ya ga ana salatul fati, ana kaza ana kaza, yanzu kuma kai ka fito ka ce ba za a yi ba, wannan ba shi ne mizani ba. Inda wannan shi ne mizani, to da kafirai sun yi gaskiya, sun kuma zama masu rike da hujja, yayin da suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadu, da sun zama masu gaskiya, tunda su ma haka suka samu iyayensu, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su, to amma wannan ba ta zama hujja ba. Abinda yake hujja shine abinda Allah madaukakin sarki ya saukar da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Don haka Annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin da ya fito da da'awa cikin al'ummarsa zuwa ga tauhidi, zuwa ga kadaita Allah shi kadai a matsayin al'umma yake, don haka Allah ya sifanta shi da wannan sifa, inna Ibrahim kana ummatan. Wallahu ta'ala ja'ala fi dhurriyyatihi an-nubuwwata wal-kitab, kuma Allah ya sanya annabci, ya sanya littafi a cikin zurriyar Annabi Ibrahim alayhi salam, saboda haka ya zama shine abul anbiya, annabawa suna ta fitowa daga tsatsansa har aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya fito daga tsatsan annabi isma'il alaihi salam, saboda haka ya zama uban annabawa. Wa inna ma bu'ithal anbiya ba'dahu bi millatihi, kuma an aiko da annabawa bayan sa da irin addinin da aka aiko shi da shi, an aiko su gaba ɗaya da addini na tauhidi, addini na karkacewa barna. Allah ya ce thumma awhayna ilayka an ittabi millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin, sannan muka yi maka wahayi muna cewa ka bi addinin annabi ibrahim hanifan mai karkacewa barna, wa ma kana minal mushrikin, baya daga cikin masu shirka. To babban yaban da za a yi masa shine a kore masa kasancewarsa cikin masu shirka, a kore cewa baya cikin masu shirka, ashe babu illar da ta kai a ce kana cikin masu shirka. Don haka babban yabo da za a yi wa mutum ya zama ya fita daga cikin masu shirka. Allah yana cewa inna aulan nasi bi ibrahima lallazina ittaba'uhu, inna aulan nasi bi ibrahima lallazina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin, lalle waɗanda suka fi cancanta su zama mabiya annabi Ibrahim su ne waɗanda suka bi shi a bisa tafarkinsa, da kuma wannan annabi da waɗanda suka yi imani dukkanin musulmi suna bin tafarkin annabi Ibrahim ne alaihi salam cikin tauhidi da yaɗa tauhidi. Wallahu waliyul mu'minin, Allah shi ne majibincin mu'minai gaba ɗaya, shi ne gatansu. Haka nan Allah yana cewa ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana min al-mushrikin, annabi Ibrahim bai zama yahudi ba kamar yadda yahudawa suke da'awa cewa nasu ne, bai zama nasraniyan kirista ba kamar yadda kiristoci suke da'awa cewa nasu ne. Shi menene walakin kana hanifan, shi wanda ya karkace ma waɗannan hanyoyi na barna ne, ya karkace wa hanya ta yahudawa baya bisa kan hanya ta nasara, baya bisa kan hanya ta shirka. Walakin kana hanifan musliman, musulmi ne, wa ma kana minal mushrikin, kuma baya daga cikin masu shirka. Hakanan Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin, suka ce ku zamo yahudawa, hakanan yahudawa nasara su kuma suka ce ku zamo nasara tahtadu, wato kowanne yana cewa a zama shi sai a shirya, yahudu su ce ku zama yahudawa sai ku shirya, nasara su ce ku zama nasara sai ku shirya. Qul ka gaya musu ba wannan ba, ba wancan ba, bal millata ibrahima hanifan, ku riƙe addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkacewa barna. Saboda haka hanya guda ɗaya ce, hanya ta tauhidi, hanya ta musulunci, hanya ta gaskiya guda ɗaya ce. واعتصموا بحبل الله ولا تتفرقوا, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, كوريكي ايجيار الله ايجيار تي غودا دايا. saboda haka zaka ga lokacin da duk ake ta rikici na dari, kowace dariqa in tazo ta kance ita ce tafi kowace, eh abin da yanzu ya lafa duk da yana nan a rubuce, kuma su shehin nan kowa da kowa yana jin cewa shi ya fi kowa a cikin ɗariƙarsa. Amma an san a Kano ɗin nan ba irin rikicin da ba a yi ba, wacce ce ba wacce ce ba, kowa ya ce waliyinsa shi ne a kan sauran wanda ya duka. Tijjaniya sun ce Shehu Tijjani ya ce diddigensa ƙadamuhu ala raqabati kulli waliyin ko ala kulli waliyin, tun daga zamanin sahabbai har zuwa alkiyama ta tashi, kafarsa tana kan wuyan kowane wali, ya take kowane wali, kaga ya take Abdul Qadir, tun daga baya shi ya zo Abdul Qadir ya rigaye shi, don haka ƴan Qadiriyya suka ce basu yadda ba, suna su ya fi shi, ya ce an lamince masa, manzo Allah ya lamince masa duk wanda ya bi ɗariƙarsa kawai aljanna ko ba taya, aljanna kai tsaye ko mai mutum ya yi, wa in amilu ma amilu min al-ma'asi, duk irin saban da za su yi su je su yi aljanna ce kawai sai sun tafi. Su ma in Qadiriyya suka ce ai su ma shehunsa ya ce ba dan kunyar Allah ba da sai ya sauko da aljanna tun a duniya ma mabiyansa duk su shiga, yana jin kunyar Allah ne kai ba a sa masa tsari, ya ce sai an je can a yi hisabi a yi wane ne, to shi yasa ya dakata. Amma ba dan haka ba, tun a nan ma shi zai gama yanke hukunci, duk kawai mabiyansa a zo a shiga tun daga nan ya yi lodin. To saboda haka sai a yi ta rikici, kowa ya ce nashi shi ne a gaba, wani ya zo ya ce shi ne khatimul awliya din gaba daya, ya daga kan shi an rufe walittaka. Mu a wajen mu walittaka kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Saboda haka khatimul awliya gurmu huwa akhir mu'min taqumu alaihi sa'a, mu'minin karshe wanda daga shi alkiyama za ta tashi shine khatimul awliya, ko ba a yadda ba. Allah ya ce alladhina amanu wa kanu yattaqun, mu'minin karshe wanda daga kansa sai tashi kiyama, kuma babu sauran wani mu'mini, shi ba wani bane, to shine khatimul awliya. Amma duk wani da za a rubuta khatimul awliya ƙarya yake, asali wanda ya fito da bid'ar rufe walittaka, wai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine khatimul anbiya, wannan ya zama wani yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata falala, to ya kamata waliyai ma a samu khatimul awliya, ya kamata a samu khatimul awliya. Wani ana kiran shi Muhammad ibn Ali al-Hakim at-Tirmidhi, yayi wani littafi sunan shi Khatmul Awliya, a ciki yake fifita waliyai akan annabawa, yace ai waliyai ma sun fi annabawa. Wannan littafin da yayi shi yasa malaman kasarsa Tirmidhi, malaman garinsa Tirmidhi, ba fa Tirmidhi mai sunan ba, ba Tirmidhi mai sunan ba, wannan dan baya-baya ne, sufi ne, shi ne mai littafin Nawadirul Usul. Da ya rubuta wannan littafi, malaman ƙasar suka kafirta shi, ya gudu ya bar garin. Wannan littafi na Khatmul Awliya, don haka shi ne farkon wanda ya fara ƙirƙiro da wannan bid'a. Amma ba mu taɓa jin sahabbai sun ce Sayyidina Abubakar shi ne Khatmul Awliya ba, inda ana rufe walittaka saboda girman takawar mutum, to za a rufe ta ne da dawa Sayyidina Abubakar. To tunda ko ba a rufe ta da Sayyidina Abubakar ba, wanda ya sai rufe, to hanyar Allah guda ɗaya ce. Amma idan ka ga wanda yana cewa shi wannan hanyar tashi shehinsa, shi za a bi a samu ɗaukaka a shiga aljanna ba tare da hisabi ba, wannan yake a shi shehinsa shi yake da wannan lamunin, don haka za a bi shi a shiga aljanna ba. To haka Yahudawa da Kiristoci ma suka dinga faɗa, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu, ba wai haɗa baki suka yi suka faɗa ba, kowa ya faɗi maganarsa. Allah ya dunkule su ya bada hikaya ɗaya. Yahudawa suka ce a zama Yahudawa sai a samu shiriya, Kiristoci suka ce a zama Kiristoci sai a samu shiriya. Allah ya ce bal millata ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikin, nabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba. Don haka duk wanda yake bisa shirka, to kada ya ce a zo a bi hanyarsa, za a shiriya. In dai akwai shirka a wannan tafarkin, to ba tafarki ne na musulunci ba, ba tafarki ne na annabi Ibrahim ba, tafarkin annabi Ibrahim babu shirka a ciki. Qulu amanna billahi, ku ce mun yi imani da Allah, wa ma unzila ilaina, da abinda aka saukar mana, wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna. Abinda za ku faɗa kenan, kun rike Allah, littafin Allah madaukakin sarki, kun rike abinda aka saukar wa annabawa, ƙarshen littafin da aka saukar ga wannan al'umma ta yanki da shi shine alqur'ani. Saboda haka ku ce kun rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, wannan shine shiriya, amma ba wani abu daban ba. Wa qad thabata fi sahihi an annabi sallallahu alaihi wasallama anna ibrahima khairul bariya, ya zo a cikin littafin Bukhari ko littafin Muslim, littafin Muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabi annabi Ibrahim da cewa shine khairul bariya, shine mafificin halitta. yadda yake a cikin sahih Muslim daga Anas radiyallahu anhu, wani mutum ya zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa manzo Allah ya khairal bariya, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka Ibrahim alaihi salam, wannan take ne na Annabi Ibrahim alaihi salam, ba wai yana nufin shi ba khairul bariya din bane. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam, Annabi Ibrahim ya shiga cikin waladu Adam, don haka shi ne shugaban su. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallama baya san alfahari a koda yaushe, wannan take ne na Annabi Ibrahim, khairul bariya nashi ne. Wa illa agummu Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne afdalul khalqi bil itlaq, da yake ana sayyidu waladi Adam har ma mala'iku Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaba da su a daraja, yana gaba da su a falala. فهو افضل الانبياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم, bayan annabi sallallahu alaihi wasallama me bi masa afalala shine annabi ibrahim, wa huwa khalilullah ta'ala, kuma shine badadayin Allah madaukakin sani, masoyi na kusa ga Allah madaukakin sani. Wa qasabata fi sahih, yazo a cikin al-ilayo littafin muslim, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min ghairi wajhin, daga ruwayoyi daban-daban, annahu qala, manzo Allah ya ce inna Allah attakhadhani khalilan, Allah ya rike ni badadai masoyi na kusa, kama attakhadha Ibrahim khalilan, kamar yanda ya rike annabi Ibrahim masoyi na kurkusa. Wato kulla ita ce soyayya ta kurkusa, duk wata soyayya a bayan ta take, yadda Allah ya rike annabi Ibrahim da wannan matsayi na kulla na shine badadai, to haka nima ya rike ni da wannan matsayi. Don haka a duniya kakaf tun daga farkon halittar ta har zuwa tashin kiyama, khalila ar-rahman guda biyu ne, khalilur rahman guda biyu ne shine annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su kadai ne suka cancanci wannan mataki na khullatur rahman. Manzo Allah yana cewa law kuntu muttakhizan min ahli al-ard khalilan lattakhadhtu aba bakr khalila walakin sahibakum khalilullah, ya'ani nafsahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce zan riki wani ya zama badadaina, ya cancanci martabar kulla a soyayya, ita ce martaba ta koli ta ƙarshe, da wani zai samu wannan matsayi, to da a sayyidina Abubakar, sai dai ni wannan matsayi tsakanina ne da ubangiji na. Walakinna sahibakum khalilullah, ma abokinku yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam, yana nufin kansa, yace khalil ne na ubangiji, don haka ba zai zama khalilullah wa khalilu ghairillah ba. Don haka kullarsa tsantsar soyayyarsa ta koli ya takaita ta ne ga Allah shi kadai, da a ce zai yi irin ta ga wani, to sayyidina Abubakar zai yi wa. Haka nan yana cewa la yabqayanna fil masjidi khawqatun illa suddat illa khawqata Abubakar, kada a bar wata 'yar kofa wacce take kaiwa zuwa ga masallaci na ta jikin wani gida face an toshe ta, an rufe ta, sai dai ta sayyidina Abubakar kawai, kofarsa da za ta kai ga masallaci ita a barta. Wannan ishara ne zuwa ga khalifancinsa, shi kadai ne yake da wannan matsayi, kuma khalifa ya fi kowa buƙatuwa zuwa ga masallaci, duk abin da ya taso zai kokarin tare mutane a masallaci, don haka zai fi kowa buƙatuwar kusanci da masallaci, don haka aka ce a bar shi kofarsa ta kowa a rufe amma banda tashi. Akwai wasu hadisai da suka zo suka yi maganar saddul abwab, sai na Ali, akwai irinsa hadisin Zaid ibn Arqam da hadisin Aisha da hadisin Abu Sa'id al-Khudri da sauransu a cikin Musnad da Imam Ahmad da Sunan an-Nasa'i al-Kubra ko Qasais Ali na Nasa'i da Musnad al-Bazzar da wasu littattafai banda waɗannan, cewa wasu sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi kofofi direct zuwa masallaci, manzo Allah ya umarni kowa ya rufe tashi banda ta Ali, ita kadai a batta zuwa ga masallaci. Wasu daga cikin malamai sun ce waɗannan hadisai da suka zo masu magana akan barin kofa ta sayyidina Ali hadisai ne na ƙarya waɗanda shi'atul rafida, shi'a rafida suka kirkira dan jin waccan falala ta sayyidina Abubakar, da aka ce la yabqa yanna fil masjid khawqatun illa suddat illa khawqat Abi Bakr, suka ga to shi ma aliya kamata a samu masa irin wannan hadisai. Sai suka kiri nasu hadisan da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sahabbansa su kokkulle su tattoshe kofofinsu wanda suke zuwa dare zuwa masallaci sai kofar sayyidina Ali, sai kofar sayyidina Ali. Wanne to ina ruwan shi'a da hadisinka? Kai wannan Bukhari ne naka, amma shi shi'a yana da nashi Bukhari. To sai sa Ibn al-Jawzi a cikin al-Mawdu'at yace duk ƙarya ne, ɗan shi'a ne suka ƙirƙiro su. Li yuqabilu bi fadl Abi Bakr inda ahli sunna, ahli sunna sun samo hadisi ingantacce na falala Abu Bakr, to ya kamata su ma su samo na falala sayyidina Ali irin wannan. Ibn Taymiyyah ma min hadis sunna ya rushe hadisi. Ibn Taymiyyah min hadis sunna, wasu sun yi kokarin su tashi hadisin. Daga ciki akwai Ibn Hajar, ya inganta wasu hanyoyi nashi a cikin Fathul Bari, ya ce kuma bai ci karo da wannan ba. Na farko wannan na sayyidina Abu Bakar ya faɗe shi ne a ƙarshen rayuwarsa. Saura ka ga na sayyidina Ali in har ya inganta shi ne na farko, sannan wannan qalahu qabla mawti bi ayyam, kamar yadda Ibn Taymiyyah a nan gaba zai faɗa. Sannan suka ce akwai bambanci tsakanin kofa da al-khawfa ko al-khuf. Kofa ce wacce take kallon masallaci, wanda da an bodo ta za a shigo cikin masallaci, amma kofa wannan ita kofar a cikin masallaci take. Saboda haka wannan tafi shigowa masallaci, waccan kofa ce wacce take hada ka da masallaci, wannan kuma kofa ce wacce take hade da masallaci. Akwai bambanci. Kace sayyidina Abubakar ya fi samun falala dan shi kofar da aka ce a bude masa kofar ta da take hada da masallaci, wacce take dakhilal masjid, amma babu wancan kofar sace wanda tana kallo masallaci. Aka ce abin nan, wasu malamai suka ce ai shi ba ya da wata kofa sai wannan, in an toshe to ta ina zai shiga? Sai ce a ban masa kofar ta. Amma da yawa daga cikin malamai, dan shi kansa Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari, wasu hadisan da suka zo da wannan batun kofa sayyidina Ali din da ya gyara su ba gyararru bane. Aka duba cikin silsilar Da'ifa na Albani juz'i na 7 da juz'i na 10, ya kawo wasu daga ciki, kuma ya yi magana akan rashin ingancin gabanin sa Ibn al-Jawzi a cikin al-Mawdu'at. Yayi siyoti sai fi kowa ba abin muhimmanci, dan har risala yayi sunan tashaddul aswaq fi ma warada fi sadd al-abwaq. To shi ya kawo waɗannan duk kuma ya gyara, amma hadisai ne wanda su mara gurbi, ba su da kyau. Abinda ya inganta a cikin sahih al-Bukhari da sahih Muslim shi ne a rufe kowace kofa sai ta sayyidina Abubakar. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al-qubur masajid, waɗanda suka gabace ku sun kasance suna rufen kaburbura a matsayin masallatai ko guraren ibada, masajid guraren sujjada, mawadi'ul sujud ma'ana guraren ibada, sawa'un an gina shi da siga ta masallaci, an kewaye shi da gawu, an yi masa gurin liman, ko ba a gina shi da wannan siga ba, in har ana yin ibada a wurin to an rike shi masajid. Kalmar masajid ta kunshi gurin da ake mawadi'ul sujud, ta kunshi kuma guraren da ake sujjada, al-jawarih wal makan ko wal amakin. Daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace yattakhizuna al-qubur masajid, yana nufin guraren bauta. Daga duk gurin da za a ware ya zama makabarta ce, to bai halatta kuma a rike shi gurin bauta ba. Wannan hadisai sun zo barkatai, suna hani ga wannan. Yana daga cikin ma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiki da shi a rashin lafiyarsa ta kanta, la tattakhizu al-qubur masajid fa inni anhaakum an zalik. Yana daga cikin kalmomin sa na ƙarshe da ya bar duniya akan, kada ku kuskura ku maida masallatai ko makabartu su zama masallatai. Kada ku kuskura ku yi wannan. Ina muku gargadi, ina hana ku, uhadhirukum, ina jan kunnanku akan wannan. Manzo Allah yana yin haka don sanin cewa da yawa daga cikin wannan al'umma za su kama tafarki irin na Yahudu da Nasara din. La tattabi'anna sanana man kana qablakum azwal qazzati bil qazza shibran li shibr hatta walau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Manzo Allah ya san da wannan kuma ya taba fada sai kun bi hanyoyi irin na waɗanda suka gabace su dani da dani ko da za su shiga rabin damu duk da kuncinsa sai kun kutsa kun bi su. Ko abin ma ba wani abu bane mai sauki in dai suka yi sai kun yi kokarin kuskure to kuma za ka ga ai gaskiyar fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka duba wata shiga ta samari da suke yanzu ma kai ka kalle ta sama da ƙasa ta kowane bangare sai ka rasa abin sha'awa a ciki amma shi yana so yana kuma birge shi haka din me ye a ina ya gani wani arne ne a America ko a Ingila ko a Brazil ko a ina ne wani dan kwallo ko waye yake shi wannan shi kawai yasa yake shi ko da ko abin ba zai taɓa birge ka ba. Wannan shi ne zuyyina lahum su'a amali an kawata musu mummunan aikinsu aiki ne mummuna amma yana ganin shi mai kyau. To haka nan waɗanda suke riƙar masallatai kaburbura har aka samu daga cikin malamai ma har wasu littafai suke yi wai su kare wannan kamar yadda al-Bukhari ya littafa risalarsa Ihya'ul Maqbur wai raya waɗanda aka binne a ƙabari ta hanyar a yi masallaci a kansu a yi waye a yi waye ya yi risala guda yana kare abu gaba ne sai barkatai a Bukhari Muslim Nasa'i waye waye ga sunan suna cewa kada ai kada ai yace ai an hana ne in su za a bautawa amma in ba su za a bauta ba Allah za a bautawa su dan a girmama su ne ba komai kuma aka rasa abinda za a yi hujja da shi sai a ce ai fasal ai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a cikin masallacin sa yake ka ina takaicin wannan hujja wato kaga malami fa kana ganin girman sa amma sai ga maka wannan tare da cewa fa ya karanta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har ya bar duniya kabarin sa ba a cikin masallacin sa yake kabarin sa yana cikin ina a ina ka binne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin da Na'isha ɗakin da Na'isha masallacin sa nan ake taruwa a yayin jami'i an taba cewa sahu ya shigo nan baya ciki akwai katanga tsakanin ɗakin Na'isha da masallaci saboda ya san da wannan zamanin sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar ya dan faɗaɗa masallacin ba ya faɗaɗa shi ta wannan bangaren ba zamanin sayyidina Usman ya faɗaɗa masallacin bai faɗaɗa shi ta wannan bangaren ba sai zamanin waye aka faɗaɗa shi aka shigo da wannan ha zamanin Abdul Malik ibnu Marwan a lokacin aka shigo da wannan Abdul Malik din nan ba sahabi bane ba tabi'i bane shi ya zo ya yi wannan aiki ɗaya ne daga cikin sarakunan Banu Umayya lokacin da ya yi su Abu Sa'id al-Khudri abinnan su Sa'id ibn al-Musayyib ba irin inkarin da musu yi ba manyan tabi'ai da suke yi to an karanta wannan kuma a zo ana hujja da aikin wani sarki na Banu Umayya to sai kai hujja da kashe-kashen rai da ya yi ka ce ya halatta a zubar da jinin musulmi ba shi ya jagorancin yakin da ba shi ne shugaba ba wanda ya tura Hajjaj aka je aka yaki Makka aka zubar da jini aka farfasa Ka'aba aka kashe Abdullahi bin Zubair ba a lokacin khilafar Abdulmalik bin Marwan ba a lokacin sa ya nada a abin nan Hajjaj a Kufa ya karkashe bayin Allah ya karkashe irin su Sa'id bin Jubair don sai kai hujja da wannan kuma to idan har aikin sa ba zai zama hujja ba dan menene zaka dauko wannan kai hujja da shi saboda haka wannan ba hujja ba ce hujja tana nan cikin abin da Allah ya faɗa da manzansa manzansa ya yi gargadi ya hana yana na tili a cikin abin nan saboda haka aikin Abdul Malik ibn Marwan ba zai taba zama hujja ba ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum an zalika ina muku gargadi kada ku riki kaburbura wuraren ibada wa kullu hadha fi sahihi duk wannan yana cikin Muslim ko Bukhari wa fihi annahu qala zalika qabla mautihi bi ayyam kuma a ciki a tabbata manzo Allah yayi wannan magana kafin ya bar duniya da ɗan kwanaki. Wa zalika min tamami risalatihi, wanda yana daga cikin cika sakonsa da Allah ya dora masa. Balligh ma unzila ilayka min rabbika, yana daga cikin wannan. Fa inna fi zalika tamama tahqiqi mukhalalatihi lillah, wannan yana nuna cikar tabbatar da zamantowarsa badadai masoyi na Ubangiji. Allati asluha mahabbatu Allahi ta'ala lil 'abdi wa mahabbatu al-'abdi lillahi, bawa ya so Allah, Allah ya so bawa, bawa ya so Allah, soyayya ta ƙarshe muntahar soyayya da babu kuma wata sama da ita. Haka nan Allah ya so bawa soyayya ta ƙarshe, soyayya ta ƙoli, to wannan ita ce kulla. Banda Annabi sallallahu alaihi wasallam da Annabi Ibrahim babu wanda ya samu wannan matsayi. Mu ahlus sunna muna tabbatarwa da cewa Allah yana son bayinsa masu da'a, kowa gwargwadon biyayyarsa ga Allah, gwargwadon da'arsa, gwargwadon kudu'insa, gwargwadon irin soyayyar da Allah ke masa. Soyayyar nan fage ne mai fadi, mai fadin gaske, ba shi da gaci, ba ka iya idanye abinda yake tsakanin soyayya ta koli da soyayya ta ƙarshe. Soyayya ta koli ita ce wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da Annabi Ibrahim, ita ce kulla. Soyayya ta ƙasa-ƙasa ita ce soyayyar da Allah yake yi wa man kana fi qalbihi misqalu dharratin min iman wa bayna zalika marahil kathira, akwai matakai matakai matakai, wani saman wani, wani saman wani, tsakanin ta ƙoli da tsakanin ta ƙarshe. Kowanne yana iya samun gwargwadon abinda zai samu na soyayyar Ubangiji. Allah ya bada labari yana son wasu daga cikin bayinsa, kamar yadda Ibn Taymiyyah zai kawo mana ayoyin a nan gaba. Yana son masu tsoron Allah, yana son masu adalci, yana son waɗanda suke yaƙi fi sabilillahi ka annahum bunyanun marsus, yana son masu tsarki, yana son kaza, yana son kaza. Allah ya faɗi wannan a gurare da dama. Kenan Allah yana son wasu cikin bayinsa, su ma kuma bayi suna son Ubangijinsa. Fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu, wanda ita ce aqida ta ahlus sunna, tabbatar wa Allah mahabba, yana so, ba kamar yadda jahmiya suke cewa Allah baya so, baya so, suna kore soyayya ta Ubangiji. Asali wanda ya fara kore wa Allah soyayya yace lam yattakhidh Allahu Ibrahima khalila wa lam yukallim Allahu Musa taklima, farkon wanda ya fara yin wannan a duniya shine Al-Ja'd ibn Dirham, malamin Jahm ibn Safwan, wanda aka ce Khalid ibn Abdullah al-Qasri, wani gwamna a Basra, shi yayi laye da shi ranar babbar sallah. Bayan ya gama huduba yace to ga Ja'd ibn Dirham yana riya cewa Allah bai riki Annabi Ibrahim khalila ba, bai riki bai yi magana da Annabi Musa ba, yayi kaza, yana korewa Allah sifofinsa, don haka zan yi layye da shi, kuma ku yi layye da shi, ku yanka ababen layye, ku nima zan yanka nawa, ya sauko yanka shi. To ko isar ta tabbata ko ba tabbata ba, Ja'd ibn Dirham shi ne farkon wanda ya fara fito da wannan aqida. Jahm ibn Safwan ya kwaikwaya a ga wajensa, saura kuma firak, wasu ƙungiyoyi karkatattu da suka zo suka dinga dosana, kowa gwargwadon yadda zai iya dosana daga aqidar Jahm. Aqidar Jahm dama ita ce aqidar ta'til, gaba ɗaya sifofin Allah a rushe. Shi ya ce Allah ba shi da wata sifa, kawai zatun ne mujarrad, an kulle sifat, saboda ka irin su kudura, irada, samuwaye, duk baya sifanta Allah da shi. In ka ce ya Allah, ko ka ce ya Rahman, ko ya Rahim, ko ya Sami, ko ya Basir, duk abu ɗaya ne zatun Ubangiji kake ambata, ba wata sifa ce ka sifanta shi da ita ba. Mu'tazila suka zo suka karɓi wani ɓangare na ra'ayoyinsa suka bar wani, Asha'ira suka zo suka karɓi wasu suka bar wasu, don yana daga cikin aqidar Asha'ira ba sa tabbatarwa Allah mahabba, suna cewa Allah baya so. Inda za ka ɗauki tafsirai da aka rubuta shi da alƙalamin Ash'ariyanci, ko da tafsirul Jalalain wannan, za ka ga inda duk yuhibbu ta zo za a ce maka yuridu ithabatan ko yusibu, yana nufin ya sakanta muku ko yana sakanta muku, wannan shi ne tawili.
ana so a ce maka ba yana so ake nufi ba, yana sakankawa ake nufi, ba so bane, sakayya ce. Dan sun ce wai so, wai ai riqatul qalbi ne, wa mai yalanul qalbi ila al mahbub, wai zuciya ce take yin laushi ta karkata zuwa ga abin, wai kuma Allah ba za ka tabbata shi da haka ba. Sun ce wannan ita ce soyayya. Allah ya sa ɗan adam mai ji mai gani, to amma sai ya ce ai jin sa da ganin sa ba irin na Allah bane, to shikenan duk wata sifan ma sai ka faɗi haka. Soyayya ta Ubangiji kada ka sifanta ta da irin kai taka soyayya ba, shikenan ba. Yanzu a cikin sifofi na da ake ta korewa, a ce za a korewa Allah sifatun zatiyya nashi irin su al-yadu, hannu, a ce ai Allah baya da hannu. Tabarakallazi biyadihi al-mulku, a ce kudurarsa ake nufi ba hannunsa ba. Dan me ai hannu gaba ce, tunda muna da hannu shi bai kamata. Kalmar hannu suna ne, kalma ce wacce a ƙarƙashinta abubuwa da yawa za su abin nan. Akwai abin nan, sauro yana da hannu, raƙumi yana da hannu, mutum yana da hannu, amma duk hannu iri ɗaya ne, amma kuma duk sunansu hannu. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin Suraka, fasahat yada farasihi, aka sifanta ƙafafuwan dokin Suraka na gaba da hannu, irin hannunmu ne. Mun yadda da bambanci tsakanin halitta ma da halitta, to dan me ba za mu yadda akwai bambanci tsakanin al-khaliq wal makhluq ba? Idan har ana iya samu bambanci tsakanin sifar makhluq, al-makhluq wal makhluq, ma al-ishtiraki fil ism wa tabayun fil musamma, dan me ba za a samu wannan tsakanin sifar Allah da malikinsa? Al-farqu huna a'zam, bambancin da ke tsakanin Allah mahalicci da abin da ya halitta ya fi girma. Za ka tabbatar da sifa ka kore kamanceceniya. Laisa ka mislihi shay, sai ya ce kuma wa huwa sami'ul basir, ya kore tamthili, ya kore kwatanceceniyarsa da wani halitta, wani daga cikin halittarsa, amma kuma ya tabbatarwa da kansa gani, ya tabbatarwa da kansa ji, tare da cewa a cikin halittu ma ana kwatanta, kowa na da jinsa, yana da ganinsa, amma akwai bambanci a tsakanin jin wannan da ganin wannan da jin wancan da ganin wancan. To shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa asluha asalin kulla mahabbatullahi ta'ala lil abdi wa mahabbatul abdi lillahi khilafan lil jahmiya, sabanin masu bin aqidar jahmiya, wa fi zalika tahqiqu tauhidillah, a cikin haka akwai tabbatar da tauhidin Ubangiji, wa an la ya'budu illa iyyah, kuma kada a bauta ma kowa sai Allah shi kadai. Idan ya zama na soyayyarka gaba daya, soyayyarka ta kulli Allah zaka yi wa, to kaga ba yadda za ka dauki haƙƙin saka ba ma wani sa. Raddan ala ashbahil mushrikina, raddi ga waɗanda suka yi kama da mushrikai, masu daukan haƙƙin Ubangiji su ba wa wani Allah, masu daukan haƙƙin Allah da sifofin Allah da bauta ta Ubangiji su yi wa waliyai, kaga sun yi kama da mushrikai. Wa fihi raddun ala rafida, da kuma shi'ar rafida, alladhina yabkhasuna as-siddiq radiyallahu anhu haqqahu, waɗanda suke tauye wa sayyidina Abubakar haƙƙinsa, suke tauye wa sayyidina Abubakar haƙƙinsa. Wa hum a'zamul muntasibina ila al-qiblati ishrakan bi ibadati ali wa ghayrihi min al-bashar, sun fi kowa cikin halittun Allah yin shirka ta hanyar su hada ali, su dau sifar Allah ko haƙƙin Allah su bawa ali, ko su bawa wani limami daga cikin limaman, duk cikin al-muntasibina, masu jingina kansu zuwa ga al-qibla ta musulunci, babu waɗanda suke shirka wajen ibada su bautawa a'imma, su bautawa limamansu, kamar yadda shi'a rafida suke yi. Wanda duk ka gan shi yana irin wasu ayyuka na shirka, to za ka samu ya kwaikwayo wasu abubuwa da gunsu, hatta ɗariƙun sufanci abubuwa da dama sun kwaikwayo su ne daga shi'a. Akwai wani malami da daɗe da ya taɓa rubuta littafi akan inda shi'a suka yi kama da sufaye, kuma ai ba sai an yi nisa ba, ko kai anan ka zira ido ai za ka gani wani abun ma tare suke haɗuwa su, ko ba ka ba wani abun ma a haɗe suke yi. Saboda za ka ga yanzu in ka ɗauki batun khirqa ta sufaye, wani gwado wanda ake cewa wannan wali ya lulluba ma wannan shi ma ya lulluba almajirinsa shi ma ya lulluba firqa ta sufaye za ka ga tana tikewa ne da sayyidina Ali shi aka ce wa manzo Allah ya fara rufa masa wannan gudan shi ma ya rufa ma wani shi ma wani haka aka yi ta rufawa to duk wanda ya samu aka rufa masa to shi ya samu babban sanadi ita ce firqatu sufiya to za ka suna tike ta ne da sayyidina Ali akwai wajhu shabahi da yawa tsakanin shi'a da sufaye kamar yadda akwai wajhu shabahi wato tsakanin yahudawa da shi'a akwai wanda ya littafi musamman ya tattara gur abubuwa da dama inda yahudanci a littafan yahudawa za ka ganshi kuma sai ka ji shi a bakin yan shi'a saboda haka abin sai ya tike can zuwa ga yahudawa ba ruwan sayyidina Ali ba ruwan Ja'farul Abu Abdullahi Sadiq ba ruwan duk waɗannan al'imma babu ruwansu waɗannan limamai 12 da suke cewa su ne shugabanninsu duk ƙarya suke musu to shine yace wannan hadisin yana nuna raddi yana raddi mai ƙarfi ga shi'a waɗanda suke tauyewa sayyidina Abubakar haƙƙinsa suke kafirta shi suke cewa azzalimi ne suke cewa in annabi Isa ko abin da in mahadinsu ya bayyana zai je ya sa a tono su daga kabari a musu bulala ta azabi azale su a yi musu haddi to in ka koma littafan shi'a za ka ga abubuwan da suke shirka da ɗaukan sifofi na Ubangiji a jinginawa a imma limamansu sun san gaibi sun san abinda zai kasance da abinda ya kasance da abinda ma bai kasance ba nan gaba zai kasance duk sun sani limamansu kowane limaminsu ya san sanda zai mutu da inda zai mutu da awar da zai mutu duk sun san wannan babu wani sirri na Ubangiji face sun san shi a cikin littafin Masharikul Anwar na Rajabul Bursi sunan shi Masharikul Anwar al-Yaqin fi Asrari Amirul Mu'minin Amirul Mu'minin suna nufin Sayyidina Ali bisa ga ƙarya da buhutani kage suka ce wai Sayyidina Ali ne yake cewa ana indi mafatihul ghaibi la ya'lamuha ba'da rasulillahi illa ana liyal hisabu ana sahibus sirati wal mawqifi wa qasimul jannati wan nari bi amri rabbi ana haqiqatul asrari ana muriqul ashjari ana muni'ut thimari ana mufajjirul uyuni ana majral anhari ana khazinul ilmi ana qurul hilmi ana asma'ullahil husna allati amara Allahu an yud'a biha ana dhalika an-nur alladhi kutubisa minhu al-huda ana sahibus suri ana mukhriju man fil quburi ana sahibu yawmin nushuri me yabarwa Allah akwai abin da yabarwa duk yace nashi to Allah kuma kaga baya da komai kuma yana cewa kullu yawmin huwa fi sha'an to me yake yake nan yace dishi yake wadannan abubuwa har ta nunar itatuwa shi yake sa su nuna ruwan da zaka sha shi yake bubugo da shi ilimin da za a samu shi yake bada shi shari'a shi yake bada ita bishiya shi yake fito da ita shi ne asma'ullahi husna din to me ya rage wa Allah shi kuma to wannan su kuma su ne sufofin gausi a dariƙa su ne sufofin kudubi dukkan gudanar da duniya a hannunsa take babu kamanceceniya a cikin Biharul Anwar na majlis al-majlisi wani katafaren arnan shi'a ne da ya littafi wajen sifili 100 da shirka ce a ciki yake kura ya ce yana daga cikin tawili na ɓoye na wannan aya kai dai anan kasan ayar a suratul kafi a bisa harshen Zulkarnain to amma man zalama wanda ya zalunci fa sawfa nu'adhibuhu mu a matsayinmu na shugabanni za mu yi masa horo a nan duniya Zulkarnain shi yake faɗar wannan ثم يرد الى ربه sannan kuma ya koma a mai da shi zuwa ga ubangijin sa wa Allah fayu'adhibuhu 'adaban nukra yayi masa azaba mai munin gaske wannan kai kana karantawa baka taba kawo wata ma'ana ba shi yace amma man zalama fa sawfa nu'adhibuhu zabi masa azaba wanda dai yayi zalunci ثم يرد الى ربه الى علي shi da rabbihi din sannan a mai da shi zuwa ga ali sayyidina ali tunda sun ce hisabi dunnaki ne raba wutar dan wutar dan aljanna aikin sa ne kaga ai kenan za a mai da shi zuwa ga wa zuwa ga ali inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum suka ce alul bait su ake nufi duk ku gama abin da kuke za ku dawo wajen mu ahlul bait sannan kuma mu muku hisabi sayyidina ali da ƴaƴansa su za su in ka mutu gurin su za ka koma su za ka yi musu sami saboda haka shi ila rabbihi sayyidina ali shine rabbu din wai shine rabbu din saboda shi aka wakiltawa tarbiyar duniya halittu gaba daya don haka ya zama rabbu duk tarbiyar mu a hannunsa take in kana karanta babu littattafan da zaka ga shirme wato wani abun ba maimakon ma ranka ya bace dariya ma sai ta kusanci abin nan don wautar ta fito karara ya kamata a ce mutum yana da hankali ma bai yi irin wannan wautar ba za ka samu irin wannan wautar irin littafan shi'a in ka dauki wannan alkafi ko usulul kafi wato gashi dai an ce shi wannan shi ne mafi ingancin littafi a guzu kamar yadda kake cewa Bukhari shi ne mafi ingancin littafi a Al-Qur'ani to usulul kafi shi ne mafi ingancin littafi a guzu shi'a amma irin abin da yake ciki na tabargaza da katobara wato abin zai baka mamaki to shi yasa an kuma kana karantawa sai wani zuci ai rabin sa bai inganta ba shine fa mafi inganci to duk rabin sa bai inganta to wanne ne ko mai ingancin wani yace ba ai cikin sa abin da ya inganta rubu'i ne kawai uku bisa hudu duk ba su inganta ba wani yace akwai hadisai dubu kaza a ciki ba su inganta ba kuma an ce shine mafi ingancin littafin to shi yasa Ibn Taymiyyah yake sifanta su da cewa duk a cikin firaq sune akzabun nasi fil naqliyat wa ajhaluhum fil aqliyat in za su kawo abu a matsayin ruwaya sun fi kowa ƙarya in za su kawo abu a matsayin hujja ta hankali sun fi kowa wauta babu wanda ya kai su wa hum a'zamul muntasibina ila al-qiblati ishrakan bi ibadati ali wa ghayrihi min al-bashar su suka fi kowa shirka wajen bautawa Allah da hada shi da Ali da sauran limamansu daga cikin mutane su suka fi kowa wannan babu aqidar da take in aka bar ta ita kadai ma za ta yi ta ruguza kanta irin shi'a shi yasa suke taqiya shi yasa suka dauki aqidar taqiya har aka ce ma ita ce addini in kana shi addinin shi'a to in kana so ka zama mai cikakken mai addini a shi'a ka zama mai taqiya kada ka dinga yaya ta sirrin saboda in za a yaya ta sirrin to ba wanda zai shigo tafiyar to amma sai a fake da koke-koke wai an zalunci Ali an zalunci Ahlul Bait a yi ta wasu koke-koke an gina addinin akan wannan Ahlul Bait Ali an yi masa kaza Fatima an soke ta an Umar ya dake ta a ciki ana ta kuka wanda bai san kan abun ba sai ya dauka iyana aka tsaya shi ma sai ya shiga ayi da shi su za su kara haƙƙa da can ciki kuma akwai mugun dafi wanda bin sa rushe addinin ne gaba ɗaya zandaka ce ta ƙarshe a cikin addinin shi'a shi yasa za ka ga kaga ai su tijjaniyar na ai daga baya ma ta fito shi'a ta fi shekara 1000 amma har yanzu ya guri nawa ne ake shi'a saboda kowa ya ji abin sai tsika jikinsa ta tashi, ko ya dan matsa ya ji kuma tafiyar ta yi, to shi yasa aka kawo batun taqiya, a dinga boye abin fa, a daina fada, a tsaya dai kan wannan maganar an yi zalunci, a yi wannan kuke-kuken shi kenan, a daina fitowa. Duk da cewa wasu wannan taqiyar ba za ta yi ba, ba yadda za a yi kullu ila in billazi fihi yanzahu, kowane kwano yana tafasa ne da abin da yake cikinsa. To ko ya so ya taqiyar wani kun sai ka ji ya yi kubutar baki. Sai yasa lokacin da aka yi tadbir tsakaninsu da sunna a channel din al-mustaqilla, aka je aka dauko wani wai shi tijjani samawi, wai shi da wai sunna ne, amma ya gane shi'a ce gaskiya ya zo zama dan shi'a, mutumin Morocco ne, yana America yanzu, aka je aka dauko shi. To shi da yazo sai dinga fadar abin garkarara, saboda haka sai dinga dauko ka taukarar shi'ar yana fada a cikin abin nan a channel ta television da duniya ake kallo, wani dan shi'a da suke tare mai mara masa baya sai dinga cewa wannan fa sabon tuba ne, kada shi kuma an dauko shi ne daga America, aka kawo shi Ingila dan yazo ya kare shi'a, amma shi da yazo sai dinga barota in zai bude maganarsa sai ya zagi Abubakar da Umar da Usman da ya tsine musu. To jama'a kuma duk sai hankalinsa ya tashi, sai ɗaya yake cewa ai shi wannan a daina daukan mu, shi sabon tuba ne. Allah ya sauke, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ina so a wayar masa da kai dangane da hukuncin wanda zai roƙi wani abu ya ce dan annabi ko dan mutuncin annabi Allah ya yi masa kaza, malam ko hakan ya halatta, babu wanda yake da tantama yake da shakka akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da daraja, yana da matsayi wanda Allah ya ɗaukaka shi gare shi, matsayin da ba kowa yake da shi ba a cikin halittu. Wannan duk a cikin karatuttuka na sunna ko yaushe ana ta faɗar wannan, ko a cikin karatunmu na yau akwai wannan bayani. To amma wannan ba shi yake nuna kuma abinda duk za ka yi ba, ka yi shi gwargwadon yadda hankalinka ya baka, kana buƙatar ka san yaya musulunci ya zo da shi. Musulunci ya zo da hanyoyi na tawassuli, wato yin tsani zuwa ga Allah. Ana yin tsani zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki na ƙwarai, ka roƙi Allah da shi. Iqra'ul Qur'ana was'alullaha bihi, kamar yadda manzo Allah ya ce, ku karanta Al-Qur'ani ko roƙi Allah da karatun Qur'ani. Ana yin tawassuli da aiki, kamar yadda ya zo a cikin hadisin mutane uku da suka shiga kogo ya rufe da su, dukkaninsu kowa ya yi tawassuli da aikin da ya taɓa yi na alkhairi, domin aikin mutum shi ne aikinsa da zai nemi Allah ya dubi wannan aikin ya yi masa wani abu. Ana sakan kawo maka ne bisa ga aikinka, ba bisa ga aikin waninka ba, yadda ba za ka ɗau laifin waninka ba, haka nan ayyukan waninka haka kawai, ba za a ɗauka a yi maka sakayya akan aikin wani ba. Saboda haka darajar mai daraja tashi ce, kai kuma abinda aka ɗora maka ka yi aiki kwatankwacin nasa, don kai ma ka samu abinda za ka yi tsani da shi zuwa ga Allah. Saboda haka tawassulul mashru', tawassuli da shari'a ta zo da shi, akwai yin tawassuli da aiki, ka yi sallah ka roƙi Allah bayan sallah ko cikin sallah, kana roƙon Allah a cikin sallah. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, wannan tawassuli ne da aikinka. Kamar yanda za ka iya yin tawassuli da sunayen Allah masu tsarki, domin kiran Allah da sunayensa masu kyau ibada ne. Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, ku roƙe shi da su, shi yayi umarni, karɓar wannan umarni kai aiki da shi ibada ne. Don kana iya roƙon Allah da sunayensa mafiya kyau, waɗanda suka fi komai kyau, wannan tawassuli ne bi asma'illah. Kana iya tawassuli da addu'ar wani wanda kake tsammanin nagarta tare da shi, ka ce dan Allah ya yi maka addu'a, ana tawassuli da wannan, ci tawassuli da addu'ar wani, kamar yanda sahabbai sukan zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama su ce ya musu addu'a akan abu kaza, matar da ta zo tana fama da farfadiya ya yi mata addu'a, mutumin da ya zo makaho yana son annabi ya masa addu'a ya samu gani, wannan duk tawassuli ne da addu'a. Ana yin tawassuli bi du'a'ir rajul salih, ruqya dan take shigowa, ruqya da kuga ana yi tawassuli ne bi du'a'ir rajul salih, wani mutum ne da kake tsammanin nagarta tare da shi sai ka nemi yayi ma mara lafiyar ka addu'a. Tawassuli ne bi du'a shi ne ya zama sana'a yanzu, kowane ma dan damfara sai ya zama mai ruqya. To yaya za a yi shi sarashi rajul salih din ne? ملبسه حرام ومشربه ومطعمه حرام وغذي بالحرام فانه يستجاب له. سي زو يبودي يسا سايبوت كزو حد ان ككاتي ادوبا اغا كانا دا كودو ان كانا دا كودين هار كونتر دا كاي زا اي اكوي ماسي رؤيا دا يما اكوي ماسي دا ددره اكوي ماسي دا سافي. wannan shine التوسل بالدعاء. an fitar da rukuya din daga hanyar ta shari'a, turbar ta shari'a. Rukuya an fanar da dan uwanka musulmi ne, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai yayin da suka tambaye shi man safa'a bikum an yanfa'a akhahu falyaf'al, yayin da suka tambaye shi game da rukuya, wanda zai iya amfanar da dan uwansa to yayi. Amma mutun ya zo gunka kace kudin kati 500-700 shine ka zama mai amfanar dan uwanka, bai da shi ba zai juya, dole ne ya juya, bai da shi sai yana da shi za ka yi masa rukuya don awa daya, karatun awa daya akwai kudinsa 100 kaza ne, awa ta kare an tsaya sai ka kawo. Eh, dama magana ya warke ai bata so ba sai ka ciko kudin. To wannan dajal ne ba rukuya bane. Rukuya sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallama ba su mai da ita sana'a ba. Waɗanda suka yi rukuya aka ba su wani abu, annabi ya ce inna ahqqa ma akhadhtum alayhi ajra kitabullah, ba su fahimci abin kamar da shi sana'a ai da shi kenan sai su je su bude shagon rukuya. Amma ba su yi wannan ba, dan ba haka ake nufi ba, ba ana nufin ka je kamar da abin sana'a ba, su ma ba sana'a suka dauki abin ba. In ka karanta hadisin Abi Sa'id al-Khudri da yayi maganar kissar, zaka ba wai sana'a suka dauki abin ba, wucewa ce suka zo yi ta gari, suka nemi a bakunce su aka ce ba za a karbe ku a matsayin baki ba, aka kore su. Sai ga wani ya shiga larura yana neman taimako, suka ce to ma ba za mu taimaka muku ba sai kun kawo kaza. Kaga wannan ba magana ce ta an mai da abin sana'a ba. To ruqya tana shiga cikin at-tawassulul mashru', dukkan wani tawassulin da ba wannan ba tawassul ne mamnu', zai iya zama tawassuli na bid'a irin dan darajar wani, darajarsa tana nan, darajarsa ce, amma kai ba a ce ka makalewa darajarsa ai maka wani abu ba, a'a kai ma ka nemi taka darajar ka roki Allah da ita. In yana nan zai iya maka addu'a, amma in baya nan to sai ka nemi kuma taka. Allah cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, wa kunima alwasila din da malamu suka ce bi amali ta'a, ta hanyar ku yi biyayya, ku yi aikin da'a, kuma ku samu tsani zuwa ga Allah. In har tsanin wani ya ishe mu shikenan, me za a ce taqullaha wabtaghu, me zamu nema? Ai an riga an nema mana, sai kowa ya makale kamar da ake cewa kowa in ya makalewa shehinsa shikenan sai mu ce shikenan, ba magana kuma sai mun yi wani aikin da'a. Wabtaghu ba me zamu nema? Ai an riga an nema mana. To kowa neman tashi yake yi, sai ka roki Allah da abin da ka nema. Iqra'ul qur'ana was'alullaha bihi. To akwai kuma tawassulin da zai zama na shirka, wannan kace dan darajar wani, wannan tawassuli ne na bid'a, bai kai shirka ba. Ba a ce mutum yayi shirka dan yayi wannan, sai a ce kai bid'a, kada ka saki. Akwai tawassuli na shirka, ka je ka roki shehi ko wani na cikin kabari ko wani waliyi da kake zaton waliyi ne, ka roke shi ka ce yayi maka, to wannan shirka ce. Ko zaka fadi ka kira sunansa, kaga bala'i ka kira sunansa, ko ka lika hotonsa a kofar gidanka ka ce zai maka gadi, wannan duk shirka ce. Wannan tawassuli ne na shirka, wanda yake yin sa yana yin aikin shirka. Don haka tawassuli, akwai tawassulul mamnu' ya kasu biyu, akwai tawassulul mamnu' da yake bid'a, akwai tawassul mamnu' da yake shirka. Wani kuma so yake san da aljanu da mala'iku waye yafi wani, to ban san me zai karu ba. In an ce aljanu sun fi mala'iku, ko da mutane da aljanu da mala'iku waye yafi wani, wannan shi ake kira mulahul ilm, laysa wara'ahu amal, babu wani aiki da zaka gina akan wannan. Akwai wani aiki da zamu gina in mun san cewa mu muka fi mala'iku? Ba wani aiki da zaka gina akai. Don haka ko malamai da suka yi ta wannan magana an gama caccake abubuwan na ilimi ne, to sai a zo a yi ta maganar wannan bayan an gama dukkan abin nan, an gama dukkan wasu muhimman abubuwa. Amma yanzu ana kokowa da kai wajen tauhidi, kuma kana so ka san kai kafi mala'ika ko mala'ika ne bika. Wani kuma so yake san sharifan Najeriya wai jikokin manzon Allah din ne, kuma ga su baƙaƙe. To shi abin da ya dame su ga su baƙaƙe. To da abin ba batun baƙi ba ne ko fari, ba ba je jikokin ne. Ba za ta yi ta rigima a ce tunda baƙi ne kai ba jikan ba ne, kai wancan barin kai ne jikan. Duk ba bai kamata duk a tsaya ta rikicin ba. To kai jikan ne, meye to meye kake so yanzu? Na ji kai jikan ne. Ka wuce gaba a bika ko ku ai taimaka da abin da kake so. Mun ai ga waɗanda jikokin ne, duk duniya ai da jikokin ne, suna nan suna ta kato bara, suna tare da Amerikawa. Wannan abin nan sarakunan Jordan, ai su ne Banu Hashim ne daga makama da aka koro su suka dawo nan, lokacin da aka Isra'ila ta mamaye Falastinu. Ake so a koro Falastinawa daga Kudus da Inani a tara su a nan gurin a yi musu sarki, shikenan su haƙura da Kudus, su haƙura da Falastin gaba ɗaya. Shi ne sai aka kirawo kakan wannan na yanzu ɗin, shi ma sunan shi Abdullah. Aka yanka masa wani gurin da babu wani arziki, ko da sisu kwabo, ƙasa ce da ba za ta iya zama da ƙafafuwanta ba, ba ta da wani arziki sai al-Bahrul Mayyit, Dead Sea, wani teku wanda ko kifi baya rayuwa a ciki, mataccen teku ma ake kiransa. Shi ne ratsa garin, ba wani abin da ake samu a ciki. Aka yanka gurin don a koro Falastina a ce to gashi na an baku ƙasa, ku haƙura da Kudus, ku haƙura da sauran yankunan da kuke ciki. A dalilin haka su Falastina ai suka kashe kakan shi wannan din, suka ce masa maha'inci ne, ya ci amana, suka kashe shi, suka harbe shi a Kudus. To kuma har yanzu din, har yanzu a cikin akushin Amerikan suke ci su sha, ba abin da suke da shi. To suna nan kuma su an yi magana su ga na Maroko, su ma su ce su ma jikokin manzon Allah ne. Sarki Hassan wanda ya mutu yana yin darasi duk a Azumi, ya taro malamai su yi, shi ma yi. In zai ja hadisi cewa ke qala jaddi sallallahu alaihi wasallam, qala jaddi sallallahu, amma ba yadda bai kulla ba a rayuwarsa. To saboda haka dan kawai an ce kai jikan manzon Allah ne, to shi kenan sai mai kuma aje daga da bakin naka min ji kai jikan ne, to me kake so kuma? Babu wani abin da zaka abin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa man abta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu, wanda aikin sa ya dakirar da shi, ya kiyin aikin da nazo da shi, to nasabar sa ba inda zata kai shi. Inda nasaba zata kai da Abu Lahab, ba za a ce tabbata da Abu Lahab. Don haka ka tsaya, kaka tsaya ma kana ta jayayya, ai ku kun ce ku jikokin magili ne. Magili kuma ai dan magili ba abin nan ne, tawarik ne, ba balare, magili kaza ne, barbar ne. Kaka tsaya ma duk kai ta wani kwane-kwane, kawai na ji kai jikan ne, to me kake so? A shi kenan. A so danginsa, kamar yadda za a so duk sauran mu'minai, to su ma danginsa a so su. A za a so su idan suna kan tafarki madaidaici, in suna kan tafarkin da ba madaidaici ba za a so su? Za ka so Abu Lahab? Saboda haka ba maganar shi yana makusancin ba ne, aikinsa shi zai taimake shi. Idan ya yi aiki na kwarai, sai mu so shi doriya a kan saura, shi yana da kusanci da manzo Allah. Amma yana ce yana shirka da Allah, kuma shi kenan sai ya zo ya ce mana shi Ahlul Bayt ne, to sai me? Ka dawo ka bi sunna. Ka dawo ka bi sunna sai mu girma ka, kai Ahlul Bayt ne, to shikenan mun yarda kai Ahlul Bayt ne, sai mu baka girman ka. Amma baka bin sunna kuma ka zo ka makalkale kai Ahlul Bayt ne, ana tara maka kuɗi. To akwai sauran tambayoyi, ga kuma lokaci ya tafi, ina ga sai mu yi hakuri da wannan. Allah madaukakin sarki, abinda muka yi daidai, Allah ya bamu ladansa, ya bamu ikon aiki da shi. Abinda muka faɗa na kuskure, Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi.